majalisar dokokin Amurka yayin tarzoma da magoya bayan Trump din suka kai a gidan majalisar a ranar 6 ga watan Janairu a cewar jaridar New York Times a jiya Juma'a. Jaridar ta Times ta ambato bahasi da wasu jami'an hukumar suka yi wadanda suka nemi a saka sunan su yayin tambayoyi da aka musu suna fadin cewa masu bincike sun nuna mutum daya a cikin faifan bidiyon tarzomar wanda ya kai hari akan jami'an tsaro da wani feshi ciki har da Brian Sicknick dan sandan nan da ya mutu. Sicknick mai shekaru 42 yana cikin jama'a 'yan sanda da taron jama'a suka sha karfin su a ginin majalisar a kokarin da suke yi da neman hana tabbatar da nasarar da shugaba Joe Biden ya samu. Tashin hankalin da ya kai ga tsige Trump a majalisar wakilan Amurka akan laifin tunzura tarzoma akan majalisa, amma kuma an wanke shi a wata shari'a da majalisar dattawan ta gudanar bayan ya sauka daga mulki.
An jima kaɗan Baba Yakubu Maikeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Da safiyar yau Asabar ne ‘yan bindigar da suka yi garkuwa da ɗaliban makarantar kimiyya ta Kagara kimanin kwanaki 10 da suka wuce suka sako su, wanda yanzu haka suke wani otal da ke Mina babban birnin jihar. Dangane da haka na tuntuɓi wakilinmu na jihar Neja Mustapha Nasiru Batsari wanda ya min ƙarin bayanin halin da ake ciki.
Na'am, baballe babu shakka waɗannan ɗalibai guda 27 tare da malamansu da ma iyalansu waɗanda jimilla yawansu ya kai su 42 gaskiyar magana sun iso nan birnin mai da fadar gwamnatin jihar Naija da misalin ƙarfe 9:45 agogon Najeriya, kuma sun iso cikin wasu fararen motoci wato bus masu daukar mutane 18.
To, ko zuwa yanzu kun samu wani ƙarin bayani irin halin da suke ciki?
To, gaskiyar magana babu wani ƙarin bayani da muka samu, domin daga isowarsu an tura su cikin wani hotel da ake kira NSDC wato yana daura da gidan gwamnatin jihar Niger. Kuma daga sawa aka rufe kowa, aka ce ɗan sanda ma suka kori mutane cewa ba yanzu za a yi ma jama'a bayani halin da ake ciki ba. To, ganin haka dai na kira shi sakataren gwamnatin jihar Neja wanda shine shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro na ita jihar Nejan, na tuntube shi to wani ƙarin bayani za su yi mana. Sai ya ce a'a, gaskiyar magana zuwa anjima wato da yammacin yau ne shi da kansa gwamnan jihar Neja zai fito ya yi ma 'yan jarida bayani, sannan a ci gaba da bada dama domin ganawa da waɗannan wato yara da aka sako da sauran malamansu da kuma iyalansu da suke tare da su.
To, zuwa yanzu ko ka samu jin ta bakin iyayen yaran da aka sako?
Gaskiya akwai wani dattijo guda da ya zo daga garin Faiko ya ce ɗansa yana ciki, tunda ka san abun yawanci ba a ma san cewa an sako waɗannan yara ba sai kwarar muka samu wannan bayani kamar daga sama. To, shi ma shi wannan uban yaro da ya zo ya ce ɗansa yana ciki, to shi ma gaskiyar magana jami'an tsaro ba su ba shi dama ya duba cewa ko ɗan nasa yana ciki ko baya cikin wayanda aka sako ba. Amma dai tabbas shi wannan dattijo ya zo kuma ya ce ya fara jin daɗi kuma ga alama zai ga ɗan shi. Amma an banda wannan dattijon da muka gani a bakin wannan hotel, gaskiya dai wayanda ke bakin hotel ɗin yawanci 'yan jarida ne da kuma 'yan gari haka masu kallo. Ka san da yake ita wannan makaranta ba a nan ɓangaren Mina take ba, tana garin Kagara ne, kuma garin Kagaran akwai jayawa daga birnin Mina ɗin.
To, yaya yanayin tsaro a gurin yake?
A yi magana tsaro ba a ma cewa komi, domin gaskiyar magana an tsaurara matakan tsaro don ko kai waye 'yan sanda ba su bari kama je kusa da gate ɗin inda ake shiga cikin wannan hotel ɗin. Hatta wasu manyan jami'an gwamnati ma idan suka zo jami'an tsaro ba su bari, kawai sai dai a ce su juya su koma. To, da haka dai ake ta fama, mu ma dole muka karkata akalinmu muka juya muka dawo cikin gidan gwamnati, muna jiran abin da Allah zai yi zuwa an jima ɗin, don ana sa ran zuwa yammaci ko bayan kusan la'asar ɗin nan ake sa ran shi gwamnan da kansa zai fito ya yi bayani. Bayanin da muke samu shi ne akwai likitoci da ake so su zo su duba su lafiyar waɗannan yara. Duk da yake bayanan da muka samu wanda yake babu tabbas a cikin bayanin na nuna cewa daga cikin iyalan su malaman nan da aka sako akwai wadda aka ruga da ita asibiti saboda yanayi na gajiya kuma ta galabaita.
Wakilinmu kenan Mustapha Nasiru Batsari a hirar da ni da shi. Sai ku kasance da mu a shirinmu na dare da misalin karfe 9:30 domin jin cikakken rahoto kan wannan batu. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Maikeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
mutane sun shiga zanga-zangar rana ta biyu da mutuwar wani marubuci ta haddasa wanda ya mutu a wani babban gidan yari akan wani batu da kasashen duniya suka bayyana damuwarsa akai. Masu zanga-zangar sun yi tattaki a jami'ar Dhaka suna wake-wake suna Allah wadai da irin yadda gwamnati ta yi wa Mushtaq Ahmed da ma wasu marubuta masu adawa da ita da 'yan jarida da kuma 'yan raji. An kuma shirya wata zanga-zanga a cibiyar 'yan jarida ta ƙasa. Masu zanga-zangar dai suna kira ga soke tsatsauran dokar tsaron rubutu ta DSA a takaice, wadda a ƙarƙashinta ne aka ɗaure Ahmed a gidan yari. Ana amfani da wannan doka da aka shirya ta a shekarar 2018 ana tsangwamar masu ra'ayin adawa. Jami'an tsaro sun yi arangaba da ɗaliban a jami'ar Dhaka da yammacin jiya Juma'a. 'Yan sanda sun ce sun kama mutum 6 yayin da kuma 'yan raji suka ce an raunata aƙalla mutum 30. A ƙarshe iyalan Guish Lia Sandwick sun yi taron bukin rada suna na 'yar uwarsa da ta haihu kwanaki 4 yayin da suke zaune a gidan da ke wani ƙauye a wajen garin tarihi na Axum a ƙasar Habasha. Kwatsam sai sojojin Eritrea suka shigo musu. A cikin ɗan ƙanƙanin lokaci aka kashe maza da ke gidan, ciki har da wani tsoho mai shekaru 78 da kuma wani ɗan yaro matashi mai shekaru 17 da harbin bindiga. Ƙungiyar Amnesty International ta kira kisan na Axum wanda ya faru a ranar 28 da 29 ga watan Nuwamba da kisan kiyashi a wani rahoto da ta fitar. Akwai mutane da suka rasa 'yan uwa 2-3 a unguwar, inji Guish yana faɗa wa sashen Tigray na muryar Amurka a cikin tambayoyi da dama da yadda mazauna garin na Axum makonni kafin rahoton Amnesty International. A cikin garin, Guish ya ce an kashe matasa da dama. Gawarwaki sun saura har zuwa kwanaki 3 saboda babu wanda za su bisa su. Bayan kwanaki 4 an kwashe wasu gawarwakin ne akan alfadari. Guish ya ce sun gano wani dan uwansa bayan kwanaki 4 inda aka gano shi da takardarsa ta ID card. Rahoton Amnesty International ya bada cikakken bayani akan kisan ɗaruruwan hula a Axum da ke yankin Tigray. Ƙungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta ce wannan lamari ya kai matsayin laifin cutar ɗan adam.
To a gaida Babu Yakub Magyari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake waiwayar rahotanninmu, inda yanzu haka kayan masarufi irin su kayan miya da nama da kuma kayan hatsi sun yi tashin goron zabi a jihar Lagos da wasu jihohin yammacin kasar sakamakon yajin aiki da 'yan kasuwa arewacin kasar suka fara saboda irin yadda ake musgunawa 'ya'yansu. Wakilinmu a Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai farashin dabbobi da nama da kayan miya da ake shigowa da su daga arewacin Najeriya zuwa kudancin kasar sun yi matukar tashin goron zabi a sakamakon yajin aikin da dillalai da 'yan kasuwa na bangaren kayan gwari da kuma dabbobi suka fara a ranar Juma'a nan, inda kuma suke neman gwamnatin tarayyar Najeriya ta shiga tsakani na biyan su diyya na kuɗaɗe da kayayyaki da suka yi hasara sakamakon zanga-zangar injinin 'yan sandan NSAS da aka yi da kuma kashe-kashe da kone-kone da aka yi wa 'yan kasuwa na kasuwar Sasa da ke jihar Oyo. Kungiyar dabbobi da kayayyakin abinci nau'in na gwari sun bayyana cewa sun yi hasarar fiye da naira biliyan 470 sakamakon wa'innan zanga-zanga da aka gudanar a wata sanarwa da kungiyar ta fitar. Ga dai abinda ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar na kasuwar Maltuwa ya shaida mini na shiga wannan yajin aikin nasu.
Sunana Abdullahi Malam mai dankali Jos. Dalilin da ya sa ake wannan yajin aiki shine dalilin ɗan uwanmu ga aka je aka faffada a Ibadan, wadda aka faffada su basu jiwo basu gani ba, da kuma sauran Fulani namu na arewa makiyaya waɗanda aka ƙirƙiri wasu jami'an tsaro na amma tekun nan suka je su ma suka faffada su ba tare da wani dalili ko hujja ba.
Ms. Ola Oyera mata wata warida ce da ta bayyana damuwarta dangane da halin da aka shiga a birnin Lagos sakamakon tsadar kayayyakin masarufi musamman ma da kayan miya da sauran dangoginsu.
A gbọ́ yí pé wọ́n ní torí ìjà Ìbàdàn kan àbí nǹkan kan ṣá ni pé wọ́n fẹ́ ti my 12. Àwọn tòmátòsì tara ní 4,000 ara ní 7,500. 8,000.
Ana yajin aiki ba a shigo da kayan abinci saboda rigimar da aka yi a Ibadan tsakanin Yarbawa da Hausawa. Hakan yasa aka rufe kasuwar Maltuwa da tumatiri da muka saya 4,000 yau ya kai 7,800 yadda buhun atarugu da muke saya 10,100 yanzu ya kai 23,000 zuwa sama. Alhaji Umar Atira wani mai shagon sayar da abinci ne a unguwar Agege kuma ya bayyana mini halin da su ma suka samu kansu a ciki.
Wannan yajin aiki gaskiya ya shafe mu sakamakon kasancewar a nan muke zaman Lagos kuma kayan abinci muna siya don amfanin kawunan gidajenmu sannan muna yin kuma abincin siyarwa. To gaskiya abubuwan sun dan kara tsada saboda lokacin saukin su ne yanzu amma sun yi tsada sakamakon rashin motoci ba sa zuwa. Kuma gaskiya ni ina mai goyon bayan wannan yajin aikin domin yadda ake cin zarafin mutanen arewa wanda suke kawo wayannan kayayyaki da takura musu wani lokaci a ce sai sun bada wasu kuɗaɗe su wuce da motocinsu.
Babangida Jibril murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibril, to har yanzu dai muna Najeriya a yayin da kasashe da dama a duniya ke kokarin fara amfani da tsarin sadarwa na 5G. Najeriya ma ba a bar ta a baya ba duk da yake al'amarin ya samu suka daga wasu a kasar. Wakilin sashen Hausa Abuja Madina Dauda na dauke da rahoto.
Alamu sun fara bayyana akan shirin Najeriya ta fara amfani da tsarin sadarwa na 5G a matsayin kokarin bin rukunin kasashe da tudi suka fara amfani da shi a duniya. Wannan ya fito ne daga bakin ministan sadarwa na Najeriya Isa Ali Fantani a lokacin da yake karin haske ga manema labarai akan wannan yunkuri na ma'aikatarsa musamman saboda korafe-korafe da suka kunno kai akan illar fara amfani da tsarin sadarwa na 5G. Tun shekara biyu da suka wuce ne jama'a suka fara waiwayar illoli da ke akwai a harkar sadarwar 5G inda aka rika bayanai daban-daban da ke nuna babu wata illa sai ma ci gaba da Najeriya za ta samu a bangaren sadarwar. Minista Ali Fantami ya jaddada cewa hukumomin duniya bangaren sadarwa ITU da kuma kiwon lafiya WHO sun fitar da sakamakon bincike da ya nuna babu wata illa.
Abinda muka yi mun yi ta bincike akan 5G. 5G kaman ƙarin ci gaba ne akan 4G. 4G kuma ci gaba ne akan 3G. 3G kuma ci gaban 2G ne. So mataki-mataki ake haurawa. Ai da irin wannan wayan babu ita a hannunmu wanda ake aiki da ta baka email da ita. Amma yanzu kaga wayan ci gaba yake. To haka shi ma wannan yake ba wai wani sabon abu bane, ci gaba ne akan wancan. Abinda ake tsoro akan irin na radiation bai da wani tasiri da zai cutar saboda tiririn da ake aiki da shi a microwave oven ya fi shi na dryer da mata ke sa akai ya fi shi wannan telephone din radiation din sa ya mafi na 5G din. So haka duk abubuwan da muke tare da su sun ninka shi sau biyar ko shida ko goma sha ma. So wannan ba abun damuwa bane. Sannan WHO da kuma International Telecommunications Union su ne mafi girman wurare guda biyu da ke kula da harkan sadarwa da kuma harka na kiwon lafiya. Dukkanin su sun yi bincike. Binciken yana nan a cikin internet cewa babu wani bincike da ya tabbatar da akwai wata cutarwa da wannan abun yake yi. Wannan radiation kuma ya mafi na 4G sauki. Na 4G din ma yafi hatsari da muke aiki da shi. Babu wani abu na damuwa kuma ƴan ƙasa su kiyaye hukuma ba za ta yi wani abun da zai cutar da lafiyar su ba ko wani abu don wannan amana ce dole a kiyaye. So kowa ya kwantar da hankalinsa.
Sai dai kuma ga malami a jami'ar Abuja kuma mai fashin baki a al'amuran zamantakewan dan adam Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin akwai abin dubawa a wannan binciken.
Mu Najeriya ba babu da fasahar da zamu gane wani abu da yake cikin abin da yake cutar da mu. Ba mu da wato laboratories in akwai su ba sa wani abin a zo a gani saboda babu fasahar kare shi. Wato gwamnati ba ta sa kuɗi akan kare dan kasanta akan me zai cikin abubuwan da ake kawo masa. Kuma ba wani abin mamaki bane Madina. Gwamnatin alal misali ta sai ambulance ta aje wanda wani rashin lafiya ya samu wani da ya zama dole a yi sauri a kai shi asibiti inda kake gani a kowace kasashe wanda a minti biyar an samu mutum ko kuma ta bada tsaro ma da mutum zai iya cewa yana zaman lafiya. Za ka iya auna gwamnati yadda take kula da jama'anta. Kinga kuma a cikin akasin haka muke. Magana ta biyu shine shin rashawar da take bin abubuwa a Najeriya babu ita ne a cikin hukumomin da ya kamata su kula da irin wannan abu? Shi yanzu Fantami zai iya rantsewa cewa wannan magana in an kawo ta in ma akwai abin cutar da 'yan Najeriya a ciki rashawa ba za ta iya hanawa a sanar da 'yan Najeriya ba.
Minista Ali Fantami ya jaddada cewa muhimmin abin da ya sa ma'aikatar sadarwa ta tura fasahar 5G shine kokarin shawo kan kalubalen kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja.